Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Babu Yakub Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Asabar 28 ga watan Agusta na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballe, kasan sa'o'i 48 bayan mummunar fashewa a wajen filin saukan jiragen saman Kabul, sojojin Amurka sun maida martani da wani harin jirgin sama mara matuki akan kungiyar IS Rashin Afghanistan da ake kira IS Khorasan ko kuma ISK. Yau Asabar, wani babban jami'in tsaron Iran ya zargi shugaban Amurka Joe Biden da yi wa Iran barazana da ta saba wa doka, inda an bato kalamin Biden cewa zai dauki wani mataki idan tattaunawar diplomasiyar nukiliya ta ci tura. Yau Asabar, ma'aikatan tsaron China ta kalubalanci ratsawa da jirgin ruwan yakin Amurka da jirgin ruwan sojan gabar tekun Amurka ta cikin ruwan tsakanin China da Taiwan, wani yankin tsibiri mai cin gashin kansa da China ke ikirarin nata ne.
Kanin labaran kenan. A Najeriya, da alama rigima da cece kuce ya kaure tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Katsina kan kiran da ya ga jama'ar jihar da su kare kansu daga har-haren yan bindiga.
Amma yanzu kauyen da ya hito inda ake kashe mutane, da ke in gano ka zan na aikata kisan ka kakkai komi, kuma shi yana da yawan 'yan sandan da zai ba a kowace local government. Na gaya maka local government, na baka misali, mai 'yan sanda 34 tana da ɗauka 300, 'yan sandan local government da mutum dokokin su wasu 7-8.
A jihar Yobe, Najeriya kuma, ambaliyar ruwan sama ta yi sanadiyar mutuwar mutane 5 tare da lalata gonaki da dukiya mai yawa. Sannan muna tafa da rahoto daga jihar Zamfara, inda gwamnatin jihar ta rufe kasuwanni masu ci mako-mako da gidajen mai har sai abinda hali ya yi. Bayan nan kuma muna tafa da shirin a dawo lafiya, wanda Babu Yakub Makeri ke gabatarwa tare da wasu daga shirin da kuke aiko mana. To amma kafin nan, bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Kasaje sa'o'i 48 bayan mummunar fashewa a wajen filin saukan jiragen saman Kabul, sojojin Amurka sun maida martani da wani harin jirgin sama mara matuki akan kungiyar IS Rashin Afghanistan da ake kira IS Khorasan ko kuma ISK. Farmakin na Amurka na auna mutumin da sojojin Amurka din ne suka yi imanin cewa shine shirye kai harin akan sojojin Amurka a nan Kabul. An kai farmakin bazata ne a lardin Nangarhar na kasar Afghanistan, inji Captain Bill Urban, kakakin rundunar Amurka, yana faɗa a wata sanarwa. Abinda muka fahimci tun da fari shine mun kashe wanda muka aunar, muna sane babu wani farin hula da ya mutu, sai dai ba iya ganewa nan da nan ko mutumin da aka aunan yana da hannu a shirye harin na filin saukan jiragen sama na Kabul. Kungiyar ta ISK ta dauki alhakin kai mummunan harin na kunar bakin wake a gefen filin saukan jiragen sama a Kabul a shekaran jiya Alhamis, wanda ya kashe akalla 'yan Afghanistan 170 da ma'aikatan sojan Amurka 13. A jiya Juma'a, ofishin jakadancin Amurka ta yi kira ga Amurkawa da su kauce daga filin saukan jiragen saman na Kabul saboda barazanar tsaro, kana su bar wurin nan da nan, inji wata sanarwa da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta fitar. Yau Asabar, wani babban jami'in tsaron Iran ya zargi shugaban Amurka Joe Biden da yi wa Iran barazana da ta saba wa doka, inda ya ambato kalaman Biden cewa zai dauki wani mataki idan tattaunawar diplomasiyyar nukiliya ta ci tura. Fadin daukar wani mataki akan Iran na zama barazana akan wata ƙasa ba bisa doka ba, kana Iran tana da hurumin maida martani akan duk wani mataki da ke nan yanzu, inji Ali Shamkhani, sakataren askarawan tsaron Iran, yana faɗa a wani sakon Twitter. A jiya Juma'a, Biden ya faɗa wa Prime Minister Isra'ila Naftali Bennett a fadarsa ta White House cewa ya fara sanya batun diplomasiyyar ne da farko domin sake duban shirin nukiliyar Iran, amma idan tattaunawar ta ci tura, to fa zai koma ya duba wasu hanyoyi na daban da ba ya ambata ba. Kwamitin sanya ido akan makamashin atomic na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a wani rahoto a watan da ya gabata cewa Iran tana ƙara ƙarfin uranium ɗinta cikin hanzari domin ƙirƙira makamai, wani mataki da ya haifar da tankiya a yamma, yayin da ɓangarori suka buƙaci sake duban tattaunawa akan shirin nukiliyar Tehran. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Asabar ma'aikatar tsaron China ta kalubalanci ratsawa da jirgin yakin Amurka da jirgin sojan ruwan Amurka ta cikin ruwan tsakanin China da Taiwan, wani yankin tsibiri mai cin gashin kansa da China ke ikirarin nata ne. A wata sanarwa da ma'aikatar ta kafe a shafinta na yanar gizo, ta kira wannan abu da takalar fada. Kana ta ce hakan na nuni da Amurka ita ce babbar barazana ga zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma yunkurin tada rikici a ruwan na Taiwan mai fadin kilomita 160. Mun bayyana matukar adawarmu kuma mun yi Allah wadai, a cewar sanarwar. Jirgin ruwan yakin Amurka na USS Kidd da jirgin sojan ruwan Amurka Monroe sun shiga ruwan kasa da kasa a jiya Juma'a ne, inji ma'aikatar sojan ruwan Amurkan. Ta ce wannan wani kashedi ne ga China wanda a kwanan nan ta yi atisayi a wurin.
An jima kaɗan Babu Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A Najeriya, da alama rigima da cece kuce ya kaure tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnan jihar Katsina Aminu Masari akan kalaman gwamnan na jama'ar jihar su kare kansu da kansu daga 'yan bindiga masu kawo musu hare-hare. Daga Abuja, wakilin Umar Faruk Musa ya aiko mana da wannan rahoton wanda ya fara da kalaman gwamna Masari.
Kai shi ma ra'ayin shi ne kayan in ce ministan tsaro na sojin shi ya fara zuwa, amma ya je ƙauyen da ya hito inda ake kashe mutane ya ce in ka zo ka zanna a aikar kisan ka kakkai komi. Kuma shi yana da yawan 'yan sandan da zai ba a kowace local government. Na gaya maka local government, na baka misali na 'yan sanda 34 tana da ƙauyuka 300. 'Yan sandan local government din bindigoginsu ba su ce 7-8. Ya gaya min yadda wa'annan za su iya kare kansu, ko ko sai mutum ya aje a ta malin shi ko hannu ba zai daga ya kare malin ba. Kamar da muka ce ai hukumomin 'yan sanda akwai doka da ta bada mutum ga yadda za a yi in aka kwashi makamai ga rijista da za a yi masu. Abin da muke cewa ban yiwuwa kana zanna a ƙauye, Allah ya maka arziki, a zo a ɗauki ɗanka ko matarka ko kai gaba da miliyan 5 ya je ya so makamai ce ba za a ce mutane su yi abin da ya dace ba. Na ce
kana nuni irin dai makaman da hukuma take ba da lafi kuma ta amince a kawo kenan, ba wai irin AK-47 da shugaba Buhari ya ce in ma an gauni da ita a kashe shi.
Shi ke na kare wani haka cikin nika sai challenge ya kashe. Mu mutanen da muke training muna training nasu ne da hukumomin tsaro da su muke amfani. To haka duk amin makaman da za mu samu tare da haɗin kan hukumomin tsaro.
Kai aiki a matsayinka na tsohon kakakin majalisar ƙasa, wani bangare na doka ne kake dogara da shi na cewa ya ba ɗan ƙasa ma dama cewa ya kare kanshi da kanshi?
Ai na tambaye ka shi kenan, kai yanzu Umar Faruk na zama daga hannu na kashe ka da wani ba za ka kare kanka ba? Har kana jiran wata doka ta za ka kare kanka? Kare kai laifi ne, ai kare kai ba laifi ba ne, hasali ma ka ci kare kanka shi ne laifi.
Gwamnan jihar Katsina kenan Aminu Bello Masari a filin da na yi da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi ministan sha'anin ayyukan 'yan sanda na Najeriya Muhammad Maigari Dingyadi domin in ji shin tun farko ma menene dai matsayin gwamnatin tarayya da shi game da bayanan da suka yi na mai da martani akan bayanan da shi gwamna Aminu Bello Masari ya yi.
A don doka ba da ce ɗan Najeriya kowane su daki makami ya kare kai ne ba, abin da aka ce in za ka ɗaukan makami sai ka nemi izini an baka.
To ai shi yana nuhin dai a nemi izinin tun da doka ta ba da dama, in ka nemi izini za ka iya riƙe bindiga wadda doka ta ba da ku.
Ai bai faɗi haka nan ba.
Eh, amma dai ya bayyana cewa lalle yana goyon baya mutane su sai makamai su kare kansu da kansu.
To ni dai abin da ji ya ce mutane su yi ƙoƙari su kare kansu. In ya yi magana ɗaukar bindigogi ina ganin bai daidai ba.
A kundin tsarin mulki ko ba ma tsarin mulki ba, an yarda dole ne mutum ya kare kansa da kansa daga fitina in ta zo masa, idan ba wanda zai mai kariya kamar hukuma ko?
Eh, amma akwai tsare tsaren da suka ba da yadda za a yi mutum shi kare kai ne. Sun haɗa da in ta kama ka nemi bindiga to ka nemi license a baka bindiga ta dace da kai. Don tsarin mulki ya ce mutum shi kare kai ne, ai ba zai zo shi ta sayan bindiga ko kuma ta sayan bomb sai aje gida ne in hayaniya ta taso ta saka mu mutane. Ba a zo mutane su sai bindigogi sai sun nemi izini a ga menene yanayin aikin ka, me kake son ka yi, yaya ne gefen ka shike, wace bindiga ta dace da kai sai a baka lasan a kanta.
Amma yanzu ka ga mutum cewa jami'an tsaro dai ba su iya kare kowa da kowa a kowane lokaci, don haka akwai bukatar mutane su bi dokoki da ka'idoji na doka domin su nemi makaman da za su kare kansu.
Ni ban gamsu da cewa mutane hukumomin tsaro ba su iya kare jama'a ba, abinda dai ni gamsu da shi cewa hukumomin tsaro suna nan suna iyakacin kokarin su ga sha sun kare jama'a. Kasan idan dambu yayi yawa baya jin mai. Amma dai gwamnati nan tana kokari ta ga cewa hukumomin tsaro, ƴan sanda ne, sojoji ne, civil defense ne, SSS ne, an hada kai an kare jama'a gurgudun wadda doka ta tanada.
Umar Faruku Musa, murar Amurka a Abuja, Nigeria.
A gaida Umar Faruku Musa da wannan rahoton, yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Cibiyar sa ido akan guguwa ta ƙasa Amurka ta faɗa a yau Asabar cewa ana sa ran mahaukaciyar guguwar Ida tana ƙara ƙarfi yayin da take kaɗowa zuwa arewa maso yamma da kudu maso gabashin tekun Gulf ta Mexico. A jiya Juma'a mahaukaciyar guguwar ta zubar da ruwan sama a ƙasar Cuba, kana akwai yiwuwar afkawa jihar Louisiana da ke kudancin Amurka, yayin da za ta kai matsayi na hudu a gobe Lahadi, a cewar cibiyar. Ida ta zama mahaukaciyar guguwa ce a jiya Juma'a tare da iska mai ƙarfi da ke saurin tafiyar kilomita 120 a cikin sa'a guda kafin isa gabar tekun Cuba. Masu hasashe suna jin tsoro za ta iya ta'azzara zuwa iska mai tafiyar kilomita 193 a cikin sa'a guda kafin ta zuba a jihar Louisiana. Gwamnan jihar John Bell Edwards ya ayyana dokar ta ɓaci ga kowa a Louisiana. Kana ya yi kira ga mazauna jihar da su fara shirin tashi. A ƙarshe, ƙungiyar sojojin 'yan tawayen ƙasar Chadi wadda ta aikata mummunan ta'addanci a wannan shekara ta faɗa a jiya Juma'a cewa a shirye take ta shiga tattaunawar ƙasa da shugaban ƙasar na wucin gadi Muhammad Idris Dabi yake shiryawa. Dabi ya kwace mulkin ƙasar ne a cikin watan Afrilu bayan da aka kashe mahaifinsa tsohon shugaban ƙasa, yayin da ya kai wa sojojin ƙasar masu yaƙi da 'yan tawayen ziyara waɗanda suka tsallako daga ƙasar Libya suka yi ta fafatawa da tsohon shugaban shekaru 30. Ƙungiyar 'yan tawayen da ke zaune a Libya da aka sani da suna FACT a takaice da ta ɗauki alhakin mutuwar Dabi, yanzu ta yi marhabi da shawarar da ɗansa ya kawo na komawa kan teburin tattaunawa da masu ruwa da tsaki, ciki har da ƙungiyoyin 'yan bindiga masu adawa. Idan an shirya tsarin kaiwa ga zaman lafiya domin gina demokuraɗiyyar Chadi da babu mulkin mallaka ko kuma babakin ri a mulki, lallai ne za mu shiga cikin shirin, in ji kakakin ƙungiyar 'yan tawayen ta FACT, Kingabe Ubuzaimi de Tapo.
To, a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma sai jihar Yobe, Najeriya, inda hukumar bada agajin gaggawa ta jihar ta bayyana cewa mutane biyar sun mutu ciki har da wani ɗan jariri guda sakamakon ambaliyar ruwan sama da ta afku a makon da ya gabata a ƙananan hukumomi 12 cikin ƙananan hukumomi 17 da ke jihar, wanda ta lalata gonaki da dukiyoyin jama'a da dama. Daga Borno ga rahoton da wakilin Haruna Daudabi ya haɗa mana.
Hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Yobe ta bayyana mutuwar wasu mutane guda biyar da kuma jikatan wasu da dama sakamakon ambaliyar ruwa da aka samu a jihar. A wasu ƙananan hukumomi guda 12, jihar Yobe na da ƙananan hukumomi 17 ne, wanda sakataren hukuma Alhaji Muhammad Goje ya shaida mini cewa dukkanin ƙananan hukumomi 12 ake wake da ambaliyar ruwa. Kuma zai abin ya fi tsananta ne a ƙaramar hukumar Barsukun da ke jihar Yobe, wanda hakan ya auku a garin da Maturu da Karasuwa da Jakusku da Guru da Fune da Fika da Dabci da Gujiba da kuma Gulani, wanda dukansu ƙananan hukumomi a jihar Yobe. Dr. Muhammad Goje dai wanda shi ne babban sakataren hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Yobe, wanda kuma ya tabbatar mini da akwai haka ta yau da raho, ga dai abin da ke cewa.
Allah da ya jarbe al'ummarmu da ambaliyar ruwa, duk da ma a sashe na yanayi ya nuna daga manya-manyan ma'aikatan da suke da wannan hakkin nuna yanayi akan za a samu ruwa, ambaliyar ruwa a wannan yankuna da sauransu. Kuma a take mai girma gwamna Hawar Mai Balagunye bai kara da gwiwa ba ya bada umarni a faɗakar da mutane wanda suke kan hanyar ruwa su tashi. To, ambaliyar ruwa dai ya faru aƙalla ne ya kusan hukumomi 12 na Yobe, garuruwa daga daban-daban hukumomi 12, amma dai wanda ya fi
ƙananan hukumomi,
wanda ya fi zafi dai na Fatiskum da na Damaturu da na Jakusku da na Karasuwa. Kuma na Fatiskum shi ne wasu dalili har an rasa rayukan mutum kusan 5 da kuma wanda suka ɗan jikata suna asibiti. Amma dai bayan abu nan gwamna ya ba da umarni akan a duba duk wani garuruwa da suke kusa da hanyar ruwa, anguwanni da suke kusa da hanyar ruwa, a yi diyyar da za a yi mutanen nan su tashi a mai da su inda ya kamata. To, aƙalla Fatiskum dai mutane sun kai gida mijinta sun kai 250 wanda dai wannan abin ya shafa. Mun tayar da kusan 100 mun dawo da su matsuguni guda daya, muka tattauna da masu angonin su, sai muka nemi kudin haya na wata uku kuma muka ba su su je su nemi gida inda za su zauna.
Na kuma zai tafi wani maginci ta waye taho da wannan ambaliya ya shafa. Ga dai abin da ke cewa
na farko sunana Saidu Muhammad.
Na'am, kana cikin garin Fadosko ne da zama?
Na cikin garin Fadosko.
Na'am, ya kamar wannan ambaliyar ruwa ya shafe ka?
To a gaskiya ambaliyar ruwa dai wannan Allah ya kawo shi, amma abin akwai ciwo dan ya mun sanadin yara na iyalai na mutum hudu, kuma gida dai gida nawa dai babu ba a magana cin da dai wannan dukiya ce Allah ya yi, kuma duk abin da Allah ya yi zamu karbi shi hannu biyu, amma ba abin da yake da zafi ake jin sa rai kamar rashin mutum.
Ya aka yi ruwan ya same su, suna gida ne a zama kuku ba sun fita ne ruwan ya tafi da su?
Wato abin da ya faru shine lokacin da ruwan aka kwana ana yi, ruwan unguwa da ya shigo kawai akwai katanga, sai ya ci katangar sai gefen ɗakin sai ya rushe. Suna kokarin fita, sun fita akan hanya bakin kofar gidan za su shiga gidan makotana. To daga ciki mutum biyu sai suka wuce, amma sauran da ita mahaifiyar ta su da wayannan yara guda, ita sai ta shiga ruwan aka kwace ta da kyar aka ja ta. Su yara guda akwai goyo jinjiri da yake bayan ta ruwan ya wafce ya tafi da shi.
Jarumi yana ɗaya daga cikin hoyin da ta yi fama da ambaliya, musamman ma a wannan shekara na 2011. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda, biyu har yanzu dai muna Najeriya. Gwamnatin jihar Zamfara ta rufe kasuwanni da ke ci mako-mako na gidajen sayar da man fetur har sai abin da hali ya yi. Gwamnan jihar Bello Matawallan Muradin ne ya bayyana haka jiya da maraice sa'ad da yake amsar ɗalibai da jami'an kwalejin aikin noma ta Bakura, wanda 'yan bindiga suka sace makonni biyu da suka shuɗe. Wakilin Sani Shu'aibu Malumfashi ya rawaito cewa dokar ta fara aiki daga yau.
Sanya waɗannan tsauraran matakai, in ji Gwamna Matawalle, ya zama wajibi a matsayin mataki na gaba da gwamnati ta ɗauka don daƙile ayyukan ta'addanci wanda yaƙi cin yawa.
Duka kasuwannin jihar Zamfara mun rufe su daga yau. Babu wata kasuwa faɗin jihar Zamfara cikin gusau wadda za ta ci. Duk wata kasuwa mai cin sati-sati daga yau ba ta koma ci. Sannan kuma mun kace kai abinci ko ina. Duk inda aka ga wata mota abinci, za a yi bincike ina za ta je. Idan ba a san inda za ta je ba, za a kama ta. Wanda bai je ba aka kama shi, za mu yi mashi hukunci na yadda muka hukunta ɗan ta'adda. Sannan duk wani gidan mai da ke ƙauyuka ko lokar gamin daga yau mun ruhe shi. Jami'an tsaro za su tabbatar da wannan doka. Duk gidan man da anka kama yana sai da mai a wasu garuruwa bayan cikin garin Gusau, to za a ruhe shi, kuma za a mai tara wadda ba zai iya biya ba. Saboda haka mun ba jami'an tsaro wannan dama daga yau su tabbatar da wannan doka an tabbatar da ita. Sannan za a yi task force a yau waɗanda za su zagaya su tabbatar da an tabbatar da wannan doka, da kuma kowace ƙaramar hukumar mulki za a yi kwamitota da za su tabbatar da an tabbatar da wannan doka. Sannan babu sai da mai ga jarka ko da nan cikin Gusau. Duk gidan man da aka kama yana sai da mai ga jarka, gwamnati za ta rufe gidan mai, za ta anshi lasin ɗin gidan man in ta kama a rusa wannan gidan mai daga yau.
Hakanan kuma gwamnati ta umarci dukkan jami'an tsaro da su tsare babura da aka gani ɗauke da mutane uku a kai,
a dakatar da su in ba su tsaya ba a harbe su domin miyagu ne. Saboda haka duk inda aka ga mutum ba wai cikin jiha ba ko ƙananan hukumomi, jami'an tsaro na ba da umarni da soja da ƴan sanda, in an ga mutum uku a kan babura a dakatar da su, a kama su, in ba su tsaya ba ku buɗe musu ta ku harbe su.
Daga Bisani, Dr. Bello Matawalle ya buƙaci jama'a da su yi haƙuri da matakan da aka ɗauka. An yi ne da kyakkyawan manufa na kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci. Ya kuma bayyana farin cikinsa tare da yin godiya ga Allah da aka sami nasarar ceto waɗannan ɗalibai su 18. Hakanan kuma ya yi godiya ga shugaban ƙasa bisa turo wasu sojoji na musamman don tunkarar matsalar rashin tsaro a jihar ta Zamfara, wanda har babban kwamanda mai kula da rundunar soja na yankin ya zurce sun tattauna akan harkoki na tsaro. Ya kuma sake nanata wancan kira da ya ga gwamnatin tarayya kwanaki biyu da suka shuɗe cewa a sanya dokar ta ɓaci a jihohin arewa baki ɗaya akan tsaro, ta yadda al'amarin zai zamanto shi ne aka sanya gaba don murƙushe su. Ya kuma godiya 'yan sanda bisa ƙoƙarin da suka yi wajen ceto waɗannan. Tun da farko a jawabinsa, kwamishinan 'yan sanda na jihar Ayuba Elkana ya yi godiya ne ga gwamnatin jihar. bisa gudunmuwar da take baiwa rundunar sa wajen aiwatar da ayyukan su, lamarin da ya kai ga nasarar da suka samu na ceto ɗaliban nan su 18 tare da taimakon tubabbin ɗan bindiga. Ɗaya daga cikin waɗanda aka ceto su, wanda na suturta sunansa da Bili da dalilai na tsaro, ya yi godiya ga Allah da gwamnati tare da iyayen ƙasa bisa jajircewar da suka yi wajen tabbatar da ganin an ceto rayukansu. Sani Shabu Malamfashi, Murya Amurka daga Katsina, Najeriya.
A gaida Sani, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashinmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumunsu. To yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakub makerin ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Dawo lafiya zai ci gaba da tattaunawa ne da Alhaji Mai Duka Umar Yawale, shugaban kungiyar ONG Akar Mai Fafutukar Kiyaye Hatsarin Ababen Hawa a Jamhuriyar Nijar akan batun yawan hatsarin ababen hawa a cikin wannan lokaci a kasar. Al'amarin da ya sa kungiyoyin fafutukan suka fara jan hankalin mahukunta akan wannan batun. A makon da ya gabata, Mai Duka Yawale ya kai inda yake cewa a cikin matakan da ake dauka na rage yawan hatsarin a kasar, har da kafa dokoki na tilastawa direbobi su karo ilimi ko kuma su rika zuwa daukan shawarwari, yana mai cewa
kuma lokaci-lokaci sai zaman to ana mashi wa'azi, ana waye mai kai bisa ga abubuwan abu bisa ga abisa da sana shi da cikin mota. Ita kuma mota da kankanta akwai abu da aka cewa limitation digital, wani mataki ne sa shi ne ake yi. Wani afare na aka zo aka sa ga inda aka na wata na'ura ta aka zo a daura a sa ta hana mota ta huce 100 a awa ko 80 a awa ta hana ba ta ko mota kai ba ta duwar kai ba ka to na'ura saura susa saura busa ba saura susa kuma suna dawa ba sa cikin ba sani ba to kaga irin na'ura shi kuma ga irin bayani da an kai ba wanda ya ce gudu sannan haɓa sani. Yawan gudu shi ne a prime factor accident, like this is a prime factor accident. Kenan in ana gudu kware dole ne in an ka haɗe in agwani abu ya faru ba zai kawo sauki ba. To na an ka fara cewa a sa wannan limitator na wajen kafar direba wanda ke tausa a yi gudu dinnan, na aka sa wata na'ura wadda an kashe musu duk su sata. To yanzu zaman da muke kamfanoni kakali da sun kusa wa na'ura saboda an san da hanyoyin ba su da kyau, kuma hanyoyin na tahiya da dawowa ne ba hanya ba ce wadda an tahi ba a damisinta. Ita ce aka ce kana aika gudu yaya da dari, in dai hanya ce wadda ake kai ana dawa kwana dawa bisa gareta, kuma komi na igilma dabba na igilma komi ko wacce hanya an ka kera ta akwai iyaka gudun da bai kamata mota ta huce ba. Kamar wannan hanyar namu duka-duka tentsa da ba da insu ba ta kamata wacce ta kafin disa ba ɗari ɗari ba goma ɗari ba goma to sai ga ana gudu har 130 har 140. To shi kisa in dai ba gwamnati ta tahi tsaye ba, wannan binciken da suka lokaci-lokaci su zo ta kaddaji su tsaya suna tare direbobi ana duba dokokin da an ka tsara. Mun ga wani lokaci da ana su zo mun san su fitu garbu mun sha ganin su bace su bace cikin jama'a su ke su wanda sun kasan bace garbu a su kawo kuma mun sha ganin wannan lokaci da direbobi kamfanin da ba su cika wannan abubuwan ba ana mali ana bai su an sha riya amma yanzu ba na kai riya.
Wasu na ganin kamar duk taje ta zo babbar matsala ta hatsarin ababen hawa musamman su waɗannan motocin jigila ba zai wuce lalacewar hanya da ake fama da ita a Nijar ba.
Akwai wannan tare na ce maka hanya ita ma tun ba ta da kyau yana kan hatsari, amma ita hanya in ba ta da kyau kwarai ba ta yi mai gudu bisa gare ta, inda hatsarin mota ya yi yawa mafi yawa bisa hanya wadda take da kyau sosai wadda an da kyau sosai, don inda ke sa hatsari kamar wajen kurbu ne wajen kwana in ba a yi ta da kyau ba ko tana da kyau hanya in ya zama ta kurbu ɗin da ba a dabo ta ba ɗauko ta da kyau ba mun zai tona gudu shi na ya gubciya. To kamar a ce inda hanya take tsaye inda ta ci cire ko ba ta da kyau a kowa a ce mota ta hada bisa wannan hanya tunda ba gudu bare mu dai abin da muka gani mafi yawa lahi to kulle shi gona take saboda lasisi kowa sai yanzu da ake samu shi babu wani karatu da mutane ke yi kowa sani na karin ilimi mutum kanin mutum shi samu wannan lasisi sai zamanto dan wato ko masu karantar da dawaro take moda wanda suna gwamnati ba wannan yoni ya dauko dokoki a zamun sai su karanta da mutane to dukan kansu kowa sai yanzu zamanin da suke idan suke saboda ni mutane na gwamnati dukan kansu suna suke ba lasisi da sun garama
kamar mutane sai ne suke
sai suke dukansu kuma gwamnati sai
akwai hujjoji wadanda ke nuna lalle mutane sai yan lasisi suke ayo a maimakon su je su yi karatu
akwai in su gwamnati na so ya tare direba duk kowane direba mai son mota a tambaye shi wani ina ya samu lasisi shi zasu a gaskiya tana yi ta da an zama mutum wace makaranta kai ka samu lasisin ka ya fadi in ya makaranta a yana sani to da haka yanzu suka hiddo wata doka wanda suke son su kawo gyaran fuska an doki mutane kwararre wanda suke nan suna nazari sun kan nazarin su za a kira kowa da kowa duk mutanen transfer gaba ɗaya wanda abin shawa a zauna tare da su da a ciwo gyaran a ciwo fuska abu saboda kowa son da matsala ta yi yawa.
A nan ne kuma za mu dakatar da wannan hirar sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin wakilinmu Suleiman Muni Barma da ya tattauna da Maiduka Alhaji Umar Yawale, shugaban kungiyar ONG Akar mai fafutukan kiyaye hatsin rai a jamhuriyar Nijar, da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haile da ya daidaita mana sauti. Baba Yakubu Makiri ne daga nan Washington DC nake cewa an huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A gaida baba yanzu kuma sai rayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Jama'a assalamu alaikum, ga kadan daga cikin rayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Sani Muhammad Cindo Ungwakarufin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya, yace salam biyoye Hausa, dan Allah ku bani dama in kira ga yan uwana yan Najeriya da mu dage da yin addu'o'in neman zaman lafiya a kasar mu Najeriya. Ganin yadda a kullum matsalar rashin tsaro sai kara tabarbarewa yake yi, ya Allah muna tawassuli da sunayenka tsarkakku ka ba mu zaman lafiya mai dorewa a kasar mu Najeriya da ma duniya baki daya. Amin summa amin. Sako na gaba ya fito daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, yace tabarbarewar tsaro a Najeriya hakan abin jimami da damuwa ne, kuma hakan tamkar gazawar gwamnatin Buhari ce wajen samar da ingantaccen tsaro. Sako daga Kawu Mai Ruwa Bajoga yace salam BOA, dan Allah ku isar mana da wannan wasika tawa zuwa ga gwamnatin tarayyar Najeriya da hukumomin jami'an tsaro da 'yan siyasar kasar cewa lokaci fayi da za su tashi sai tsayin daka su yi binciken kwakwaf kan inda matsalar rashin tsaron nan take domin su ɗauki matakin da ya dace. Sai sako daga Sani Mai Lange-Lange a wuri da Ali Usman Taka Lafiya da Zaidu Bala Kofar Sabuwa, suka ce muna taya iyaye da 'yan uwan ɗaliban makarantar Salihu Tanko Islamiyya da aka sako murnar samun 'yancinsu, da fatar Allah ya nuna mana mu ma an sako 'ya'yanmu na makarantar birnin Yawur da ake tsare da su. To mun gode, sai ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. To masauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Hail da ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe, nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu.